أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونتوب إليه ونعوذ به من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا. من يهدي الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له. وأشهد أن محمدا عبد الله ورسوله. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي. أما بعد، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. يوا ما سو البركة ما سوارمو منا ميكا غيسور متأدين مسلم تشيزوا غريكو غبادية إتكي. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. منا جدد غودير مغوبانجي مؤلا سبحانه وتعالى wanda cikin iyawarsa da hikimarsa ya ba mu dama muka dawo domin ci gaba da wayannan darussa da ke cikin littafin Tazayyinul Waraqat, wanda wannan darasi shine darasi na bakwai a wannan shiri mai albarka na daular Usmaniyya. Kamar yadda muka sani, wannan littafi na Tazayyinul Waraqat diwani Sheikh Abdullahi Ibn Fodi rahimahullah, littafi ne wanda ke dauke da tarihi sahihi, ingantaccen tarihi game da daular Usmaniyya. Domin waɗanda suka yi gwagwarmaya domin kafa wannan daula, ko ma mu ce wanda ke gaba-gaba a waje wannan gwagwarmaya domin kafa wannan daula ta Usmaniyya, shi ya rubuta wannan littafi da hannunsa, wanda ake ce ma we gani ya koriji. Da shi aka yi, kuma shi yake faɗa ga abin da aka yi, ga inda aka je, ga inda aka kwana. Sheikh Abdullahi Gundu, Allah saka masa da alkhairi. Idan ba a manta ba, darasinmu da ya gabata na shida, mun kawo bayani, mun kawo daidai inda Abdullahi Gundu yake muna bayanin cewa Sheikh Usmanu Mufodiyo, lokacin da ya fara da'awarsa, to baya da wata alaka da sarakuna, baya da wata alaka da wasu manya-manyan mutane wayanda ake cewa su ne shuwagabanni. Matsayinsa na mai malami mai wa'azi ne, kuma baya zuwa fada, baya zuwa wajen sarakuna, kawai yana tsaye ne yana karantarwa ga ɗalibansa. To sai ga ɗaliban suna tahowa a wajensa wajen neman ilimi gurare daban-daban. Allah mai girman ɗaukaka ya sa ma wannan karatun nasa, ko da a wannan tasa Allah ya sa mata albarka. Mutane suna yawa ƙwarai da gaske. To wannan tasa ya yi shawarar zuwa wajen sarakuna domin neman kariya ga da'awannan tashi da kuma jama'arsa da ke yawa, domin idan ya zama kana da magoya baya masu yawa, to dole kuma ka yi ƙoƙarin ka haɗa da hukuma, ka haɗa da sarakuna. Domin me? Domin samun zaman lafiya da kwanciyar hankali. To wannan shi ne abin da mujaddadi ya yi niyyar yi, wanda nan ne muka tsaya a satin da ya gabata, kuma har mun ji lalle mujaddadi ya ji a wajen basarake da ya wuce kowane basarake girma a wannan ƙasa, ko mu ce a wannan yanki a wannan lokacin, shi ne bawa jangwarzo. Allah ji kansa, Allah shi masa rahama. Shehu Usmanu Dan Fodiyo ya samu alaka tsakanin bawa jangwarzo, kuma bawa jangwarzo ya karbi shehu hannu biyu-biyu a lokacin da ya fara kai masa ziyara. Bal ba ma wannan ba, bawa jangwarzo har ya nemi Shehu Usmanu Dan Fodiyo, kamar yadda Farfeso Aliyu Abubakar Gundu ya ambata cikin littafinsa As-Saqafa fi Najeriya, ya ambaci cewa sarki bawa jangwarzo, saboda gani alkhairin da ke tattare ga Usmanu Dan Fodiyo, ya bukace shi, ya neme shi da ya je a can masaukin nasa, ko a fadarsa da ke sabon birni, yankin sabon birni, domin ya zauna tare da shi, ya ci gaba da karantar da shi. Kuma Shehu Usmanu Dan Fodiyo ya karbi wannan bukata, ya je ya ci gaba da karantar da shi, da shi da family ɗinsa da fadawansa da kuma sauran mutanen wannan babban masarauta, kuma an samu alaka kyakkyawa. To a wannan gurin, a nan namun ka tsaya. ina son kamin mu ci gaba mu yi bayani game da wannan mamlaka ta Gobir, wato sarakunan da suka yi mulki tare da Usmanu dan Fodi a wannan lokacin, da kuma iri alaka da ke tsakanin su, waɗanda ke da alaka kyakkyawa da Shehu Usmanu da kuma waɗanda alaka ba ta yi kyau ba tsakanin su da Shehu Usman. Na farko dai shi dai bawa Jankurzo, lalle tarihi ya tabbatar da cewa ya samu alaka kyakkyawa tsakanin sa da Shehu Usmanu, kuma kamar yadda muka ambata yanzu nan har ya nemi ma Shehu Usmanu ya je ce ya karantar da shi. Idan aka ce basaraki ya bukace ka ya kira ka, irin babban wannan basaraki ya ce ka zo haka karantar da shi, ya nuna basaraki mutumin kirki ne, kuma ya nuna akwai kyakkyawar alaka kenan tsakaninka da shi. To wannan alaka da Shehu Usmanu dan Fodi ya samu da bawa Jankurzo, to ta sa har jama'ar da ke ba sa tare da Shehu Usmanu suna tsoro ne a wannan lokacin, saboda sun ga ya samu kyakkyawar alaka da sarki bawa Jankurzo, wanda dama shi ne babban manufar Shehu Usmanu dan Fodi ta nema alaka tsakaninsa da wannan basaraki. Wannan shi ne basaraki na farko da mujaddadi ya yi alaka da shi, kuma yi zamani da shi a wannan lokacin da'awarsa. Bawa Jankurzo, domin kamin bawa Jankurzo kamin ya zo, wannan lokacin Shehu Usmanu da'awarsa ba ta yi ƙarfi ba, saboda haka babu wata alaka tsakaninsa da sarakunan da suka wuce. Amma dai shi bawa Jankurzo, to daga lokacinsa ne aka fara samun da'awar Shehu Usmanu ta fara ƙarfi. Tarihi ya tabbatar da bawa Jankurzo ya zama basarakin Gobir a miladiyar hijira annabi mu'a miladiyar haihuwar annabi Isa dan Maryam, shekara 1776 zuwa shekara 1794, kenan 1776 zuwa 1794 na miladiyya. To wannan lokacin ne yake matsayin sarkin daular Gobir, ya kenan in ka diba ya shekara 8 yana mulki, kuma babu wani basarakin da ya taimaka ma Shehu Usmanu irin sarki bawa Jankurzo. Bayan ya rasu, kaninsa Yaqub shi ne ya karbi wannan shugabanci, shi ma sai ya rike daular Gobir. Shi kuma ya rike tun daga wannan shekarar da shi bawa Jankurzo ya rasu, 1794 har zuwa 1180 daidai, shi kuma a wannan lokacin ya rasu. To wannan Yaqub kaga ya shekara 6 kenan shiko yana rike da daular Gobir, kani ne ga bawa Jankurzo, shi ma ya rike Shehu Usmanu dan Fodi hannu biyu, kuma ya taimaka masa, kuma wannan ta sa Shehu Usmanu dan Fodi da'awarsa ta yi ƙarfi, ɗaliban da yake tare da su sun ƙara yawa, ya samu karɓuwa a wannan ƙasa gaba ɗaya. Wannan shikarkarun da Yaqubu ya yi ƙane ga bawa Jankurzo yana mulkin daular Gobir ya taimaka ma mujaddadi ƙwarai da gaske, ya taimaka ma mataimakan mujaddadi, ya taimaka ma musulunci, ya sa musulunci ya kafu, ya samu matabbata a wannan ƙasa ƙwarai da gaske. An yi islahat, an yi gyare-gyare, wasu mafahim waɗanda ake yi a can da an samu damar gyara su, domin dama Shehu Usmanu ko da ya zo ya tarar da akwai musulunci a wannan ƙasar, amma da musuluncin da kafirci cakuɗe ake, har ma ta kai ga wani lokaci zaka ga gida guda ga musulmi ga kahiri, wani lokaci kuma zaka ga shi ma musulmin kansa aikin da yake bai da bambanci da aikin da kahirai ke yi, duka aikin kafirci ake, saboda kada akwai jahilci game da musulunci a wannan lokacin. To sai ya zama zuwan Shehu Usmanu sai ya zama da'awa ce wadda ke kira zuwa ga a gyara inda ake bid'a a koma sunna, inda ake shirka a koma tauhidi, inda ake jahilci a koma aiki akan ilimi. To wannan da'awa ta samu karbuwa ƙwarai da gaske a wannan lokaci, wato lokacin bawa Jankurzo da kuma kanin nasu Yaqubu, wancan ya shekara 8, wannan ya shekara 6, idan ka hada su shekara 14. To wannan period da suka yi mulki an samu nasara ga wannan da'awa ta mujaddadi. Yana rasuwa shi Yaqubu, to sai kuma har yanzu kanin sa na fata ya karba. To wannan kanin nasa na fata, to shi ka an samu matsaloli tsakaninsa da mujaddadi, domin wannan zaman da shehu ya yi can yana karantarwa kamar yadda shi bawa jangurzu ya bukata, har bayan barinsa duniya Yakubu ya karba, shehu na can yana karantar da su, kuma yana da kyakkyawar alaka da wannan masarautar. Amma yana rasuwa, dan uwansa kaninsa na fata ya karba, to shi kuma sai ya fahimci zaman shehu a wannan yankin to zai iya zama hadari ga mulkinsa, domin shi yana ganin shehu Usmanu ya samu karbuwa ga jama'ar Gobir, ga kasar Gobir, Fulaninsu da Hausawansu, fiye da yadda shi ya samu karbuwar. Domin matsayin shehu Usmanu malami ne mai karantarwa, to idan ya fada akan saurara masa duk kasar gaba daya, saboda kasancewar sa malami mai karantarwa, kuma ya karantarwa sa ta samu karbuwa. Amma shi matsayinsa na basarake, ba a yi masa irin girmamawa da ake girmama shehu, saboda matsayin shehu na malami Allah ana girmama shi, shi kuma sai gaba a yi masa hakan. To shi na sai yake jin bai kamata a girmama shehu ba, shi ba a girmama shi. To daga nan sai ya sa kafar wando guda da shehu, yana fada da shehu, yana fito masa da abubuwa waɗanda ba sa da kyau. To daga cikin abubuwan da yake masa suka ta ma shehu da hankali, shehu ya gadi lalle zaman can ba ya yiwuwa, saboda kasancewar alaka ta ɓaci tsakaninsa da wannan na fata. Wannan ta sa shehu ya yi ƙoƙarin ya bar wannan yankin sabon birni, sai ya dawo a nan Gudubawa, garin Tajil, inda aka haifi shehu Usmanu, kamar yadda tarihi ke nuna, ko kuma a ce inda shi shehu Usmanu ya taso, da yake an haife shi ne a cikin yankin kunni ta kasar Niger. Lokacin duka mamlaka guda ce da kunni da sabon birni duk suna karkashin watan daular Gobir. So yana Gudubawa, sai da suka dawo Gudubawa. To dawo sunan Gudubawa dan kauyen da ake ce Matsagil, wanda muke bayani a can cikin darussa mu da suka gabata. To da ya ga zamansa can wajen sabon birni tare da sarki, tunda yanzu na fata ya karba, akwai an samu matsaloli, sai ya taso ya dawo nan Dagil din nan, inda an kasance, inda ake jingina shi ma zuwa gare shi. Shehu Mujaddadi da shi da jama'arsa sai suka dawo nan. To da ya dawo nan, sai ya zama mutanen da ke can daular Gobir da ɗalibansa da sai duk suka kiranto, sai suka dawo suka biyo shi. To har labari da ya rinka kaiwa, labarin shehu Usmanu ya yaɗu a cikin wannan kasar gaba daya, da kuma har ma makota irin can kunni da kasar jihar Kebbi, kasar Zamfara, sai mutane suna ta tasowa daga nesa, suna zuwa suna haɗuwa da jama'ar Mujaddadi. Wannan kuma ta sa wannan ya ƙara ɓata ma na fata rayuwa. To na fata ya karɓi mulki ne bayan rasuwar Yakubu a shekara 1080 daidai, wato miladiyar Annabi Isa ɗan Maryam, 1080 daidai zuwa 1082, kaga shekara biyu kaɗai yayi. To wannan ɗan periods da yayi, yayi abubuwan da ba sa da kyau tsakaninsa da Mujaddadi, wanda kamar yadda muka gabatar ta sa shehu Mujaddadi ya taso daga can ya dawo a Dagil. To lokacin da shi na fatan har yanzu ya ga mutane suna ƙaruwa, mabiyan shehu suna ƙaruwa, to sai ya ji tsoron cewa suna iya kwace mulki a hannunsa, tun ya ga sun yi yawa, za su yi ƙarfin da za su iya kwace masa mulki. To daga nan shi kuma yanzu sai ya zama faɗan da yake yi faɗa ne don kar a kai ka shehu ya yi ƙarfin da zai iya kwace masa mulki, tun da ya ga ya ɓata alaƙarsa tsakaninsa da shehu, har shehu ya baro masa ƙasarsa ya dawo nan. To sai ya ga to har yanzu dai ai Gudubawa har yanzu ƙarƙashin Gobir ce, saboda ka tunda yana cikin ƙasarsa zai yi ƙara ƙarfi, ko dai bai tare da shi a can kusa gare shi, zai yi ƙarfi daga nan da zai iya zuwa can kuma ya kire shi daga mulkin, ya kwace masa wannan mulkin. To wannan ta sa sai ya kama faɗa tsakaninsa da Mujaddadi, ya ƙara wato ware damtse don ƙulle-ƙullen shiri kada shehu Usmanu ya yi ƙarfi. To daga nan sai malamansa suka ba shi shawara, domin yana da miyagun malamai tare da shi, kuma bayan mujaddadi ya ga zaman can bai yiwa ya dawo a nan, to ya samu wani ɗalibi daga cikin ɗaliban shehu ya rike, domin sarakuna suna da wannan al'ada, idan suka ɓata da malami, to sai su samu wani daga cikin mutanensa, ko ɗalibinsa, ko wani daga cikin nashi dai, sai su rike, domin ƙa'idan nan da Larabawa ke cewa fariqi tasud, wato ka raba kanun mutane domin ka samu jagoranci. Idan aka bar shi haka da jama'arsa ba zai yi ƙarfi ba, to bari a ɗogo cikin jama'arsa yadda za a haɗa da jama'arsa a yaƙe shi. To haka yayi, sai ya jawo daga cikin wasu cikin ɗaliban mujaddadi, sai ya kawo shi, ya ce to ya zauna nan matsayin mujaddadi, ya ci gaba da karantarwa. To kaga ya yi haka ne domin ya karye shi Shehu Usman ɗan Fodiyo, wanda har yanzu ƴan siyasa suna da wannan ɗabi'a, idan suka ɓata da malami to za su nemo daga wani daga cikin ɗalibansa ko wani daga cikin abokanin jayayyarsa, sai su rike domin a haɗa da shi a yaƙi wannan malamin. Haka sarakuna ke yi, haka ƴan siyasa ke yi, wanda ya kamata malamai su faɗaka da wannan. Idan ka ga ana faɗa da wani malami ɗan uwanka mai da'awa, kai kuma an jawo ka, to ka san fa dalilin da ya sa aka jawo ka, kuma ka yi taka tsantsan don kar ya kai ga inda za ka yi faɗa da mutumin da ke gina addinin Allah, domin ka gyara ma wani rayuwarsa ko ka gyara ma wani mulkinsa. Wannan ba sarake hanyar da ya bi kenan, ya jawo ɗalibi daga cikin ɗaliban mujaddadi, sai ya riƙe shi, yana girmama shi, ya ba shi matsayin mujaddadi a wannan mamlaka. To amma wannan duk bai tasiri ba, saboda ɗaliban mujaddadi ba su tun sadda suka ga ya samu saɓani da shi basarakin, kawai tasowa suke suna dawowa suna biyo shi mujaddadi. To da ya ga haka suna yawa, mabiyan shehu suna yawa ko ina, ana tasowa ana zuwa ana shiga cikin jama'ar mujaddadi, ana ce musu aljama'a, ana ta shigowa ana shigowa. Don lokacin da kaji an ce aljama'a, to ana nufin kungiyar mujaddadi. To ana ta shiga cikin wannan kungiya ta mujaddadi, wannan ta sa sai malamansa, malaman fada da sauran fadawansa, sai suka ba shi na fata wata irin shawara mara kyau. Wace ce shawara? Sun ba shi shawarar cewa ya fito da wani tsarin da zai karye mujaddadin, kuma suka ba shi shawarar irin tunanin da za su yi, wanda shi ma kansa ya hau wannan tunanin, kuma ya yarda da shi. Na farko dai sai ya ce daga yau ya hana wa'azi a wannan kasar gaba ɗaya, ba a yarda kowa ya yi wa'azi ba in ba shi shehun ba, saboda haka yanzu shi mujaddadi shi ɗaya aka yarda ya yi wa'azi, amma ɗalibansa babu wanda zai yi wa'azi. To kaga za a ɗan rage ma wannan ƙungiyar tashi ƙarfi, idan ya fito kai tsaye yake bai yarda da shehu ya yi wa'azi ba, bai yarda da wani ɗalibi na shehu ya yi wa'azi ba, to zai samu matsala, ba zai samu garbuwa ba. To amma sai ya ce ya fito da abun akan da siyasa da dasisa, sai ce yayi da shi shehu yayi, amma sauran ɗaliban kowa bai yarda ya yi wa'azi ba. To kaga daga nan za a raunana wannan da'awar kenan. Idan aka ce da'awa mutum guda ke yi, musamman irin jama'ar mujaddadi ko a ce kungiyar mujaddadi mai jama'a da yawa, yau a ce shi kadai zai yi wa'azi, sauran ba za su yi ba, to kaga daga nan an raunana su kenan. Na ɗaya kenan. Na biyu aka ce ba wanda zai sake shiga musulunci sai wanda already dama ya gade shi. Idan baka babanninka da iyayenka ba su musulunci ba, to ba yadda kai ka shiga musulunci ba. Amma idan ka riga ka gadi musulunci, to wannan ka rike abunka. Amma yanzu ba yadda kowa shigo ba. To kaga wata matsala ce babba da na fata ya fito da ita, matsayinsa na basarakin gobir, cewa kada wani ya shiga musulunci. Daga yau duk mai addini ne na kahirci na gargajiya ya zauna inda yake, wanda a ciki ya zauna, wanda bai shiga ba kai ya shiga, wanda ya shiga kuma shi kenan, shi an ba shi dama ya zauna. Wannan shi ne na biyu. Na uku yake cewa ƙasarsa ya haramta ɗaura rawani, dukkan kowa an hana masa ɗaura rawani. Idan aka ga ka ɗaura rawani za a kama ka. To kuma dama su jama'ar mujaddadi su aka sani da ɗaura rawani a wannan lokacin. To kaga yanzu za a hana musu wannan ɗaura rawani. Su kuma ɗaura rawani a wajensu matsayin sunna ce ta manzo Allah sallallahu alaihi wasallama, saboda annabi yayi. To yanzu aka ce an hana su ba suna yi don sarauta ba, tunda shi yana yi don yana ba sarake rawani sarauta ta a gare shi, su kuma suna yi don sunna ce ta manzo Allah sallallahu alaihi wa sallama, to sai yace ya hana. To kaga yanzu ku za su ga ya hana musu sunnar manzo Allah sallallahu alaihi wa sallama, to kaga ya shirya wani fada kuma tsakanin shi da su. Na uku, na hudu kai cikin wannan tsarin da ya tsara ko karar da ya tabbatar, yace to ya haramta ma dukkan mata kada ta kuskura ta sa hijabi, haramun ne a sa hijabi a kasar sa. To wayannan ababin su ne ajandodin da ya rubuta, kuma bayan ya rubuta su aka zo aka yada su ga dukkan kananan sarakunan da ke karkashin sa, aka gaya musu to ga matsayar sarkin gobir na fata, cewa ba a yadda wani ya wa'azi in ba mujaddadi ba, ba a yadda wani ya shiga addinin musulunci ba in ba wanda ya gade shi ba, ba a yadda wani ya yi rawani ba in ba shi sarkin ba, ba a yadda wata mace ta sa hijabi ba a wannan kasar. Yana fitowa da wannan wayamkuruna wayamkurullahu wallahu khairul makirin, ba a jima ba, su dai Shehu Usmanu da shi da jama'a sa sun yi watsi da wannan dokokin, saboda haka ba wanda ya aiki da su. To yana da niyyar ya yaƙe su akan waɗannan, tunda sun saba ma doka, dama idan ana so a kama ka za a fito da doka ne wadda aka san baka iya biyar ta, da an fito da wannan dokar ka saba sai a kama ka da hujja ce to ka saba ma doka sai a hukunta ka. To wannan shine manufar fitowa da wannan dokar, don Shehu Usmanu da shine jama'a sun take wannan dokar, sai ya ce to shikenan yanzu sun take doka a kamo su a hukunta su ko a yaƙe su. To yayi wannan shirin sai Allah ya karbi rayuwarsa, saboda kan ga bai jima ba, saboda kashe yana fitowa da wannan sai Allah kawo mai mutuwa sai ya mutu. To yana mutuwa sai ga dane ya hau kujerar, shi ko dane sai ce to zai bi tsari irin tsarin baban nasa. Wane ne dan nasa? Shine Yunfa. Yunfa ya kalbi mulki lokacin da baban nasa na fatayar rasu miladiya 1802, ya ci gaba da mulki har tsawon shekara 6, sai sadda su mujaddadi suka tumbukar da shi ga kan kujerarsa, aka kashe shi a shekara 1808. A wannan shekarar aka kashe shi. To kaga ya shekara 6 dan yana karba ga babansa na fata, shi Yunfa kenan shi ma sai ya zama sharra khalafin li sharri salafin, kenan ya zama tsarin da babansa ya dauka na fada da mujaddadi, to shi ma wannan tsarin ne ya dauka, saboda ka sai ya ci gaba da fada da mujaddadi fadan ma da har sai da ya wuce baban nasa, domin baban nasa ai bai samu damar fadan ba, ya dai shi ya fada amma kuma Allah bai bashi damar ba, to sai dan yake shi ko sai yayi ta, saboda ka sai ya shirya fada da mujaddadi. Daga cikin ababin da ya kulla na cewa na fada da mujaddadi shi wangadiyan nan shi yun fadin ga, to malamai na kawo cewa malaman marubutan daular Usmaniya sun kawo cewa akwai lokacin da ya gina wata rijiya, wannan rijiyar sai ya dauko tabarma sai ya shimfida a samanta, sai kira shehu ya ce yana son ya kawo mai ziyara, watan yana son ganinsa, kuma ya nuna cewa shi masoyin shehu ne, domin shehu ya karba wannan gayyatar. Niyya ta yi yanzu ya gina rijiya mai zurfi ya aza tabarma a sama, niyya ta yi shehu na zuwa ya zauna bisa tabarman nan sai ya fada rijiya, kaga an gama da shi. Shehu Usmanu ya karba wannan kiran, saboda shi Shehu Usmanu tun yana rike da gaskiya baya kin kiran basarake. Basarake ya kira shi ce to ba damuwa, sai tashi ya je tare da dalibansa suka raka shi, ko da aka je sai ya iske tabarma shimfiɗe, aka ce mai ya zauna, sai Shehu Usmanu ya ce a'a ga nan ya ishe shi kawai sai ya zauna. To zaman da ya zauna a wannan gurin sai ya zama dai bai samu da yake so ba, kamar yadda Abdullahi Gundu ya gaya muna ya taba shirya kisan Shehu Mujaddadi, domin ya kira su yana bukatar ya gane su, sai shi Shehu Usmanu sai ya tafi da Abdullahi Gundu, yaje yana zama kamar yadda Abdullahi Gundu ya fada, ko da yake watar waya ta nuna ba wanga ne ba baba ne ne shi na fatan da ya rasu shi yau ga kissar da zamu fada cewa lokacin ya kira Usmanu Danfodi ya zo Usmanu Danfodi yana zuwa da shi da Abdullahi Gundu suka zauna a falo wajen tarbon baki tare da wannan sarkin ashe sarki dama ya aji bindiga a cikin wannan kusa ga kujerar sa suna zama aka gaggaisa shikenan sai ya jawo bindiga ina jawo bindiga sai dibi shehu da kirji ya harba bindiga ta kitashi da bindigar ta kitashi sai hankali ne ya tashi sai shi ka da gudu yi cikin gida ya bar falo Abdullahi Gundu da Shehu Usmanu suna zaune sai Shehu Usmanu sai yake ce ma Abdullahi Gundu zamu cin mai anan gaba cikin wannan litafi na Tazyinul Warqat sai yake ma Abdullahi Gundu zauna a inda kake kar ka daga suka zauna daga wannan gurin to wannan zaman da suka zauna anan sai ya zama basaraki yana dawa ya same su yake ina shaida muku a duniyan nan bana da wani makiyi in ba ko ba su ko suka gaya mai cewa to ba ma fa tsoron ka sannan kuma ba za ka yi mana abin da Allah bai yi mana ba saboda ka duk abin da ka ji kana yi mana na sharri ba mu hana ma ba ka je kai amma mun dogara ga Allah Allah zai kare mu daga sharrin ka daga nan su kan suka taso suka barshi ba abin da yake iyawa da su Abdullahi Gundu Shehu Usmanu yake ce masa to kaga labarin nan to kar ka gaya ma kowa cewa kar ka je ka rinka yadawa cewa mun zo an halbe mu da bindiga bindiga bar tashi ba kar ka fada ma kowa tunda dai Allah ya kare mu to mu bari Allah ya kare mu mu kyale wannan shike nuna ma malamma Allah ne ba sa da watun bukatar cewa a ce su manya ne ko abin da ya kamanci haka daga nan yake mu boye wannan labarin dalilin da yasa Usmanu Abdullahi Gundu ya rubuta mana shi a cikin littafin na Tazyinul Warqat domin ya zama wa'azi ne ko kuma domin ya zama watun tarihi saboda shi ne kawai sa ya rubuta amma in ba haka ba tunda Shehu Usmanu yake mai kyale kaka gaya ma kowa ya shiru bai gaya ma kowa ba roƙon mu Allah subhanahu wata'ala ya samu dacin za mu tsaya anan saboda ana nuna min lokaci yayi da yarda Allah satin da ke tafi za mu dora bisa ga wannan bayani sai mu ci gaba muna roƙon Allah ya samu dacin abu da makaranta didi Allah shi badalada kuskure kuma Allah shi ya himuna wa subhanakallahumma bihamdika ashhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik.